To masauraro barka da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke gabatar muku da wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Tun bayan cewa babu batun tallafin mai a kasafin kuɗi da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya gada, farashin mai ya yi tashin gauran zabbi a ƙasar nan baki ɗaya, lamarin da ya sa farashin kusan komai ya canza. Hankalin 'yan ƙasar ya tashi, sanin cewa dama can ana fama da tsadar rayuwa, sai gashi an wayi gari ranar Talata da ƙarin farashi ɗoriya kan wanda ake ta gunaguni a kai. Masu sharhi kan harkokin kasuwanci a Najeriya sun ce in aka cire tallafi za a bar farashin mai ya kwaci kansa a kasuwa. To menene ke faruwa daga farawa farashin ya fara hauhawa? Wane ne ke da alhakin ƙarin farashin da aka yi a ranar Talata?
To abinda da nake so ƴan Najeriya su fahimta, man dai har yanzu ita hukumar NNPC ita kadai ke shigowa da wannan mai. Kuma sun ba mu bayani cewa wannan mai ya samu ƙari ne saboda canjin yanayi da aka samu.
To ko akwai waɗansu hanyoyi da za a bi domin daidaita farashin ya zama ana iya saya ba tare da ɓacin rai ba?
Maganar ƙarin farashin mai abu ne da ya kamata ƴan Najeriya su san cewa mun shigo shi kenan. Sai dai in gwamnati za su dawo da maganar tallafi ne, amma maganar ƙayyadewa ya riga ya wuce tunda mun riga mun ba kai bori ya hau, kuma ƴan ƙasa za su ci gaba ɗanɗanawa.
Mun faro shirin da jin tabakin waɗanda aka ce an ba su wuƙa da nama a harkar mai, wato 'yan kasuwa.
Sunana Alhaji Abubakar Mai Gandi Shatima, mataimakin shugaban 'yan kasuwan mai masu zaman kansu ta ƙasa. To abinda da nake so 'yan Najeriya su fahimta, man dai har yanzu ita hukumar NNPC ita kadai ke shigowa da wannan mai. Kuma sun ba mu bayani cewa wannan mai ya samu ƙari ne saboda canjin yanayi da aka samu, domin dama kowa ya san cewa an riga an cire tallafi. Yanzu ana amfani da yanayi ne duk yadda kasuwan mai ta kasance, to haka nan ne za a zo a sayar da shi. Dala ta tashi, sannan kuma da shi kai ne gurbataccen mai din ya ƙara kuɗi.
In na fahimce ka, wato NNPC ce ta ƙara kuɗin mai ba 'yan kasuwa ba?
NNPC ne ta ƙara, domin ita kaɗai ne ke da mai ɗin dama a halin da ake ciki yanzu.
Na'am. To a halin da ake ciki, idan ana so kuɗin mai ko farashin mai ya sauka a Najeriya, ya zama 'yan Najeriya suna iya samun mai a farashi mai rahusa, me ya kamata a yi?
To dama tun kamin haka ya faru, mun ba su bayani na cewa to yana da kyau a iska cewa akwai matatan mai waɗanda ake amfani da su a cikin ƙasa kamin a cire wannan tallafi. Domin an aka ce man da duk za a amfani da shi sai an je boje a soho shi, to ko shakka babu zai samu tsada. Sa'annan kuma mun ba su bayani muka ce kamar yanzu wasu ƙasashen duniya sun fara rage amfani da shi kai ne man fetur, suna amfani da ainihin gas a motocinsu. Wasu suna amfani da wannan gas, wasu kuma suna amfani da fetur, domin shi wannan gas da muka ba su bayani to yana da sauƙi a farashi, kuma ana amfani da shi wurare da dama. Domin idan ka sayi ga misali gas na 3,000, to zai ma aiki na man da za ka sayi na 6,000 na fetur.
To yanzu a halin da ake ciki, idan ba a samar da matatu ba a cikin gidanan Najeriya, kenan za a ci gaba da samun hauhawar farashin mai?
To ya dangance. Kaga yanzu kamar idan muka samu ainihin ita kanta dala ɗin nan ta rage farashi, ko kuma shi kai ne gurbataccen mai ɗin ya rage farashi, to kaga za a samu mai ɗin da sauƙi kenan. Amma muddin dala ɗin tana ƙara kuɗi, gurbataccen mai shi ma yana ƙara kuɗi, to gaskiya ko da yaushe za a samu ƙarin farashi na wannan mai ɗin.
Akwai masu ganin idan aka tafi a haka farashin mai zai iya kaiwa 700 ko 1,000 ma, akwai ƙarshen gaskiya?
To wannan bayani gaskiya ba zan iya cewa zai kasance haka ba ko ba zai kasance ba, domin ka san abu ne wanda yake yana cikin duhu. Amma dai idan farashin su ya ƙaru, to gaskiya dole ne sai an ƙara farashi ɗin mai ɗin, muddin dai ba gwamnati ta ce za ta ba da tallafi ba.
To ai lokacin da aka ce ana ba da tallafi, an bayyana cewa da yawa man da ake kawowa domin a sayarwa ƴan Najeriya ba a sayar da shi a Najeriya, ana fitar da shi kasashen ƙetare. To ku matsayinku na ƴan kasuwa a wannan lokacin ba ku yi wani kataɓus gurin ganin cewa ko an daina ko kuma ƙaryata wannan bayani ba?
Ai, kasan idan aka ce ana fita da mai, dama mu ƴan kasuwa masu sai da mai a cikin Najeriya muna da yawa. Mun kai wajen mu kusan kashi hudu. Akwai ita kanta hukumar NNPC, akwai DAPMAN, akwai MOMAN, sa'annan da mu IPMAN. To kaga idan aka ce ana fita da mai, ba za ka yi saurin ƙaryatawa ba. Amma dai abinda na sani, kowace boda tana da jami'an tsaro waɗanda ke kula da bodoji na Najeriya. To duk wanda aka cewa ana fita da shi, har yanzu dan wanda aka ce an kama bai taka kara ya karya ba akan abin da aka cewa ana fita da shi akai.
Alhaji Abubakar Mai Gandi Shatima kenan, mataimakin shugaban kungiyar ƴan kasuwar mai masu zaman kansu ta ƙasa, da bayanan dalilan da suka sa man fetur ya ƙara kuɗi, da kuma bayanan hanyoyin da za a bi domin rage farashin man. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafin Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta da muhawara a facebook.com/aminiyatrust ko twitter.com/aminiyatrust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast ko Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Har wa yau kuma ana jin shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio akan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da Nas FM akan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da Unity FM a jihar Filato akan mita 93.3, da Badegi Radio a Minna jihar Neja akan mita 90.1, da kuma Progress Radio a jihar Gombe akan mita 97.3, sai kuma ta Trust Radio a trustradio.com.ng. Madalla, a farkon shirin kun ji Alhaji Abubakar Mai Gandi Shatima, mataimakin shugaban kungiyar ƴan kasuwar mai masu zaman kansu ta ƙasa, da bayanan dalilan da suka sa man fetur ya ƙara kuɗi, da kuma bayanan hanyoyin da za a bi domin rage farashin man. Yanzu ga Muslim Muhammad Yusuf da wani masanin tattalin arziki da ƙarin haske ta mahangarsu kan yadda za a yi farashin man fetur ya sauka.
Sunana Dr. Ismail Muhammad Ancho, ni cikin lecturer ne a Kaduna Polytechnic. Wato shi maganan ƙarin farashin mai abu ne da ya kamata ƴan Najeriya su san cewa mun shigo shi kenan. Saboda dama tallafin da gwamnati take badawa shi ya sa farashin yake zama kusan guri ɗaya. To yanzu gwamnati ta janye tallafin da take badawa. Don haka farashin shi zai daidai da abin da yake tafiya a kasuwar mai na duniya ne. Kuma in ka lura a kwanakin nan farashin yana ƙaruwa. A jiya ya kai 80 da wani abu, yau ma ya kai $80 da wani abu akan ganga ɗaya. Wannan yake nuna cewa wannan shine zai reflecting ko kuma shine zai a haskaka farashin mai a Najeriya ko kuma a sauran kasashe ma ne za su ba da tallafi. Dan haka a yanzu tunda da bai kai wannan farashin ba yanzu ya kai ga haka, dan haka su marketers ne waɗanda suke shigowa da shi ba gwamnati ba ne, ƴan kasuwa ne. Dan haka ƴan kasuwa kuma suna harkar shigan su riba ne, saboda haka tunda farashin shi ya karu su ma dole su ƙara farashin, saboda sai sun nemi dola sannan za su fita waje su je su shigo da wannan. To kuma yadda za su shigo da shi, za su shigo da shi a irin farashi na kasuwan duniya ne. Dan haka su ma za su ƙara farashi ne daidai da irin yadda za su ci riba. Tunda harka ne dama ta jari hujja, wannan harka ne ba dama na asara ba, harka ne na ci riba. Kuma gwamnati ta riga ta tsaya hannunta, an bar abin da ake kira kasuwa ta halinta, wato market forces kenan.
Yanzu kana ganin kenan za a iya samun harhawar a kowane lokaci ko akwai wani abin da mataki da za a iya ɗauka domin a ce an iya ƙayyade shi ba tare da ya wuce wani abin da ya wuce kima ba?
To kafin mataki dama shi dai aka ce an bar ma kasuwa ta halinta, to kasuwa ita za a ce halinta fa. Kuma in kasuwa ta halinta kaga ba wanda za ka ce laifin shi ne, ba za ka ce laifin ɗan kasuwa ba ne, ba za ka ce laifin gwamnati ba ne, sai dai wannan a kasuwa ɗin. Saboda dama shi harka na jari hujja, harka na irin wannan manufofin na jari hujja dama haka nan suke. Ba za ka riƙe batun guda ka ce shi ne mai laifi ba, sai dai ka ce wannan kasuwa ne ke halinta. Kasuwa kuma su waye kasuwan? So abin abubuwa na supply da demand su ne suke wannan. Don haka magana a ce za a ƙayyade, an riga an wuce wannan lokacin, sai dai in gwamnati za ta dawo da maganar tallafi ne. Amma maganar ƙayyadewa ya riga ya wuce. Tunda mun riga mun ba kai bori ya hau, Najeriya ta riga ta ba kai bori ya hau, tana bin shawarar IMF da World Bank cewa a cire tallafi, an cire. Don haka a bar kasuwa ta halinta, don haka kasuwa ne take halinta, kuma ƴan ƙasa za su ci gaba ɗanɗanawa. Shi dama wannan tsari ne ta yadda mai kuɗi zai ƙara kuɗi, mai ƙarfi zai ƙara ƙarfi, talaka kuma ya ƙara talaka. A yanzu wannan yanayin da aka shiga, su waɗanda suke shigo da man su ba su da matsala su suke samun riba shi kuma talaka yana ƙara shiga cikin halin wahala dama shi wannan tsari na jari da haka yake tafiya ɗan kasuwa su suke wala su kuma talakawa suna ci gaba da wahala kuma matakan aka tafi da aka ci gaba akan wannan tsarin haka al'umma za su shiga dinga shiga cikin wahala sai daga cikin abubuwan bayan shi maganan kasuwa su ɗan kasuwan da suke shigo da man suna amfani da dala ne kuma kasan darajar naira yana ajiya ɗina naira 850 a dala ɗaya to kaga sai sun nemi farashin sai amfani da naira sun sai dala sannan za su je shigo da man to wannan ma zai sa farashin shi ƙara ƙaruwa sannan dama kuma ƴan jari fitar sun ce maimakon da ake da faral maki akwai farashin kuɗi naira ɗin akwai na ƙayyadajje na gwamnati akwai kuma na kasuwa take halinta to na gwamnatin da take ba da tallafin an cire shi an bar kasuwa tana halinta shi yasa nairan ta kai naira 880 kuma ma ba maki ta kai 1000 ko zuwa sama matuƙar za a ce kasuwa ce za ta yi halinta to kuma su da suke shigowa da mai in daraja naira ya faɗi su ma haka nan zan shigo da mai da tsada kuma jama'a za su ci gaba da siya da tsada matuƙar aka taɓa kan wani tsarin dama al'umma sun dinga wahala kenan ba wani magana a ce za a sami iyakan da za a dakatar da shi ko a rage farashin tunda an riga an ce an bi shawara na IMF da World Bank an cire tallafi to al'umma sun ci gaba da ɗanɗanawa kenan
yanzu za a iya cewa kamar me abin da ya rage zaɓi ga su talakawa da dalalan fitar da ita kanta gwamnati
ai ba wani abu da rage da su tunda bankunan duniya hukumar lamani na duniya tana farin ciki da abin da suke yi World Bank na suna farin ciki da abin da suke yi ban ga suna yi ba musu ba cewa ana bi don haka ba wani abin da za su yi in dai za su tafi akan ba da shawara ne na IMF da World Bank to haka za su kai Nigeria su baro talaka su ci gaba da shan wahala har ba a fata ya zai kai ga kaga insecurity ya karu rashin tsaro ya karu rashin tarbiyya ya karu saboda wahalar da jama'a suke ciki ko da yake su ma sun yi double standard shi ne maganar cewa talaka na wahala United Nations wato majalisar ɗinkin duniya sun fito su ma sun yi magana cewa kokarin da ake yi na a ga cewa an kawar da yunwa a Nigeria zai kasa saboda sanadiyyar waɗannan cire talafin da ake yi da haka al'amura za su ci gaba da tafiya Najeriya ba wani mataki da za ta ɗauka don wannan faletu da ake cewa mai zai yi in aka ba da talafi a kuɗin harkar zirga-zirga za a ba da talafi wajen abinci ne za a ba da talafi wajen magana asibiti ne za a ba da talafi akan harkokin al'umma da suke tafiya ne za a ba da talafi akan ilimi ne saboda su ma masu makarantu za su ƙara kuɗin makaranta kowa da ka sani zai ƙara da haka talafin da za a ba da ni ban ga wani amfani da zai yi ba kuma don me ma za a karɓa da hannun dama a ba da hannun hagu ko da an ba da talafin ai mutane ne suke kuɗaɗen da mutane suke kalibiya na man fetur su suke ba tare wannan kuɗin ba wani kuɗi ne ba kuma kuɗin da ake cewa an tara wai naira biliyan kuɗi ko biliyan 400 ne wannan karfin za su dinga ɗauka an tara wani kuɗi ne shigo ne ana magana inda gwamnati da ma'aikacin da take tsaye take ba da tallafi to yanzu ba za ta kai rantu wannan kuɗin ta ba da wannan tallafin na wannan kuɗaɗen da ake magana ba karfin za su ɗauka wai kuɗi ne aka aje wai an sabbin shi sanadiyyar wannan an tara tallafi to an samu lalan kuɗi na wannan kuɗaɗen biliyoyin da ake magana ba haka bane ba wannan lissafi ne akan lissafi ne amma ba kuɗin wai suna nan bane ba da haka gwamnati matakin da za ta ɗauka in dai ba an ci gaba da ba da tallafin ba ne da jama'a suke ci gaba da aka cire to an cire kuma ga halin da jama'a suke ciki kuma wannan zai rage ma ingantuwa aiki ne productivity kenan zai rage magana na tarbiyya zai rage abubuwa da dama al'umma sun shiga cikin wani yanayi dama ita ma amfanin gwamnati ai ta sa mutane su samu sauƙi rayuwa su inganta daga cikin abin da ake kira human development index wato ma'aunin da ake kallo ake auna ci gaban ƙasa shine ana kallon wato standard of living wato yanayin rayuwar mutane to matuƙar rayuwar mutane ta yi ƙasa ta lalace to ne kuma za a nema mutum na wanda suke cin abinci sau uku a rana yanzu abu daga lokacin da aka cire tallafin na zuwa yanzu mutane ne suka shiga cikin wani hali shine ci gaba
To masu sauraro da wannan bayani na Dr. Ismail Muhammad Ancau, masanin tattalin arziki daga Kwalejin Fasaha da Ƙere-ƙere na Jihar Kaduna, shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokin aiki na Muslim Muhammad Yusuf da baƙin namu a cikin shirin, Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku huta lafiya.